Katuna yanda kaza mi kutinka, kasha wya kaza mi kutinka, tuje kakashe suta haya meja.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Farkanmu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi. Ni Salu Garba ke gabatar muku da shirin. Makon jiya, mun suma ka muku tattaunawar da shirin ya yi da masana akan kasafin kuɗin bana na Najeriya. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kori, da ci gaba da firar.
Dokta, ga shi kwamar Nura ya yi bana bayanin irin fannonin da ita gwamnati ta fasalta cewa za su tafi waɗannan kuɗaɗe daga ambata za su tafi aka rarraba shi a tsakankanin hukumomi da ma'aikatan gwamnati don aiwatar da ayyuka. Kuma har ma ya fara koka kan cewa wasu wuraren su a nazarin da suka yi ba a ba su kulawa da ta cancance su ba. Ba mu sani ba ko ta fuskar tattalin arziki, misali kuna ganin cewa raban wannan raban da gwamnati ta yi zai wato ya dace da yanayin da kasar take ciki, musamman fuskar tattalin arziki.
Wato shi ka san sha'anin tattalin arziki baya tafiya shi kaɗai, sai yana tafi da siyasar ƙasa ita kanta. Abinda comrade ya faɗa wato hakikatan haka yake, kuma sai dai masa matashiya akan wato kuɗin kasafin da aka ba aikin gona wanda yake biliyan 92 wanda aka tashi a cikin wannan kasafi, wanda ina ganin cewa an ka kalli siyasar shi ne mafi yawa wajen Niger Delta din nan area nan, saboda tashi-tashin hankula da ake ciki da rigingimu. Shi yasa ka san kuɗi ya zama guda biliyan 60 da biliyan 30, in ka hada biliyan 90, to kusan wannan kuɗin su aka ɗauko su kuma aka zuba gona, wanda su kuma sauran shakin ƙasar nan sun fi amfani da harkar gona, musamman arewa za su yi amfani da shi.
Amma mala hannu guda kuma kan ka ci gaba wannan batun tsaron nan da ka yi magana, za a iya cewa yankin arewa maso gabas yana fama da wannan matsalar tsaro ɗin, sannan akwai sassa na arewa, misali a Zamfara ɗin nan, su Kaduna da sauran wurare, akwai matsaloli na tsaro ɗin. Za ga cewa su kuma kaman ba a ba su wata kula irin waccan ba da kake ambata.
Idan ka duba harkar ai tattalin arzikin kasar ya fi kasancewa a can wajen Niger Delta din, saboda daga nan ake samun man da za a siyar a kashe a kasar. Saboda haka dole koda waje 10 ko waje 3 nan duk suna da tashin hankali, gwamnati din ta auna za ta ga cewa idan duk suna da zaman lafiya, to wanne ne tafi kokarin dan shi wancan zaman lafiyansa na Niger Delta bukatu ne da suke da su wanda suka danganci kuɗi saba. Wannan shi kuma su a tunanin gwamnati, ma'aikatar cikin gida da commission da sauransu su ma za su lura da waɗannan. To amma kullum abin da ake dura nake gaya maka shi ne, siyasa mafi yawa ita take ba take taka rawa fiye da tattalin arziki, wanda shi yasa mafi yawan kasashe a kasashenmu na Afirka suke jigata, saboda tattalin arzikin kasa ana mai da shi baya a fi duba siyasa. Wannan kashe kuɗin a Niger Delta zaka fi duba siyasa da zamantakewa ce ta kokarin a san ai abinda Bature yake cewa ai appeasing din su, wayansu bukatunsu da kaman shara da za a yi musu ta share da gwalam masana'antu da sauransu,
zai
da gwalam mai, wato wanda kuma in ka duba kaman su arewa rigingimu ne, musamman ka duba irin su Zamfara da sauransu, ai rigingimu ne na waɗansu su zo su kashe wasu, ba mahalli ba ne yake da matsala. Shi kuma wancan yaki ne ake yi, saboda haka Defense Ministry budget ɗin da aka ba ma'aikatar tsaro kusan shi wannan za ta yi amfani da shi a wannan. Shi ko wancan zaman lafiyar ba zaman lafiya ne na yaƙi ake so a yi abin nan ba, so ake a kwantar da hankalin waɗansu a biya musu waɗansu bukatu wanda siyasa ke shiga ciki, saboda haka sai gwamnati hankalinta ya fi tafiya a wajen, ka gane bambancin. To wannan shi ne isa za ka ga duk sanda gwamnati take yin wato kasafin kuɗi, shi kasafin kuɗi ba wai kawai yadda gwamnati za ta samu kuɗi ta kashe shi ne ba, a'a, ya kunshi ƙudure-ƙudurenta na mulki da ƙudure-ƙudurenta na siyasa da ƙudure-ƙudurenta na diplomasiya, duk a haɗe da suke a kunshi a cikin tattalin a cikin kasafin kuɗi wanda ba kuɗin kawai ya kunsa ba to wannan yana daga cikin bangaren siyasar tattalin arziki da dole ta duba shi fiye da yadda kake tunanin zai zama na cewa kawai duba shi akai a matsayin wato tattalin arziki
mallan kasafin nan ai hasashen cewa kuɗin mutayar kuɗi na dala a cikin wannan shekara an sa shi akan naira 300 da doriya a yanzu da muke magana da kai ita kanta farashin gwamnati na musayar kuɗin na kuɗin dala shine naira 400 me ya jawo wani a tattalin arziki hakan me yake nufi
wato abin da yake nufi laruwa da bukatuwa da kudaden kasashen waje daga san da kasa babu ta da abin da take sana'antawa akan kanta komai tana shigowa da shi to dole tana bukatar abin da ake kira kudaden musaya na kasar waje domin ta shigo da waɗannan kayayyaki idan misali a tunanin wannan kasafin kuɗi za a yi nasarar daɗa haɓaka aikin gona da ake za ka duba cewa gwamnati tana kashe sama da biliyan 740 wanda ake kashewa ake ƴan kasuwa suke kashewa su nemi canjin kuɗi domin su shigo da shinkafa kawai sama da biliyan 300.90 da wani abu a shigo da alkama da sauransu kai biliyan sama da biliyan 1.5 da wani abu ake yi dan a shigo da lemuna wanda duk in ka hada su harka ce ta aikin gona idan aka ci sa'a misali idan muna cewa zamu ci da kanmu wanda kuskuren da aka samu gwamnati take kokarin gyara shi ne an hana shigo da kayayyaki misali ta wajen border an rufe ba a shigo da shi to amma wannan daban sai kuma aka yi kuskuren hanawa fita da shi saboda abinda ake cewa arzikin kasar export promotion ne wato ma'ana ana so a fitar da kaya to amma ba kasar da take ci gaba a duniya da take fitar da abinci misali China inda da ita ba misali China duk duniya ba kasar da take yin shinkafa amma ko kwaya ɗaya ba ta fitarwa saboda yawan mutanen al'ummar da take kasar saboda haka a irin waɗannan manufactured items aka fitar da su wato kayayyakin da aka sana'antar banda abinci domin kasa ci gaban ta ya zamana ta dogara akan ta za ta yi ci da kanta to wannan kuskuren da aka gano idan har aka ce to za a rufe boda a daina fita da shinkafa yanzu misali daga nan arewan arewa ana fitar da trailer ta fi 500 a rana ta shinkafa saboda haka ba za a gane amfanin noman da aka yi ba kebi ta yi noma waɗansu kasashe da kudu ma sun zo sun yi noma a kebi yanzu shinkafa a can da akwa ibom ta sauko misali za ka iya samun ta 10,010 wanda a nan mu kuma ya tana kusan kaiwa 20 saboda na nan din ana fita da su ta nan waɗansu wurare saboda ba a toshe boda ba tunda ba a hana fita ba shigowa aka hana saboda haka sai mutane suka samu wannan damar suke fita da shi idan wannan tsarin kasafin kuɗin ya sa aka ce ba za a fitar da abincinmu ba sai ya wadata a ba shi darajar da manoma za su siye za a siya a wajensu da daraja a kakkafa musu kamar misali abinda jaha irin ta Akwa Ibom ta yi ta hana shigowa da ta waje ta kafa injina kamar guda 4 or 5 a garin wanda ake zuwa manomi ya kai a cashe masa a gyara ya kuma shiga da shi kasuwa ya sayar da daraja to idan aka manoman za su samu alheri darajar noman za ta ɗaukaka sannan abincin zai wadata sannan buƙatar kuɗin musaya na a shigo da kuɗin abinci zai ragu idan aka samu buƙatar kuɗin abinci kuɗin da za a shigo da shi na abinci ya ragu to zai sa darajar dala ta karye saboda me buƙatar ta ragu a demand and supply abinda Bature yake faɗa in buƙata ta yawa dole farashi yawa idan buƙata ta ragu to buƙatar sai kuma darajar ta ya sauko
kenan gwamnati ta yi tanarin karya darajar dala kenan
eh idan dai har ta bi wannan matakan ba in har ta wadatar da kasa da abinci to buƙatar yanayin da ake buƙatar na dala zai ragu zai zama cewa har ka abinci za ta ci da kanta to in za ta ci da kanta sama da kaso 30-40 na kuɗin da za ta shigo da abinci ko dangogin abinci zai ragu idan wannan ya ragu kaga cewa buƙatar dala ta ragu to za ta iya saukowa ƙasar 300 ma
kwamran wannan magana ta batun tattalin arziki shine yawanci wato yake jan hankalin mutane musamman a wannan zamanin idan aka yi maganar kasafin kuɗi musamman la'akari da halin matsin tattalin arzikin da yawancin al'umma suke ciki wannan yadda kuka yi bayanin aka fi da alƙalma da kuma yadda shi kansa yawan kuɗin kasafin yake da tanadin da ita gwamnati ta yi a nasarin da kuka kun lura yana da alƙibla ta rage radadin tattalin arziki baya ga abubuwan da daktar ya magana.
Wato mu a tunanin mu a matsayin mu na kungiyoyi da muke bibiyar yadda gwamnati take kashe kudaden ta wajen haɓaka rayuwar al'umma, wato ba wai abin da yake a cikin kasafin kudin in zaka kalle shi sau dari burge ka zai sau dari, amma yaya ake yi shin an kira wannan kasafin kudi da zuma cewar na recovery da kuma growth
farfaduwa
da kuma cin da bunƙasa, amma in ka kalla abin da malai yake magana noman nan mai gwamnati ta yi ta saka mutane yanzu suka koma suke noma, ai ba wani loan a ƙasa da zaka gani clearly da yake easily accessible ga jama'a da mutane za su same shi cikin sauki. Eh, zaka ga mutane ne suka koma babu wani taki mai sauki. Idan da gwamnati za ta yi amfani da wannan damar da cewar mutane sun koma gonar ta shigo ta kawo didi bakin kofar dakunan su cewar ku zo ku karbi kudade bisa tsari na loan, wannan ba karamin imagine wannan koma nomar da aka yi an samu fari gwamnati ba ta shirya ba, babu yadda za ta iya magance matsalar da ba za a samu abin da malai yake magana na trailolin 500 da suke fita da shinkafa da sauransu ba. Abin da ya sa muka yi magana cewa gwamnati ya kamata ta kalli wasu bangarori idan har tana so a kai ga cimma gaci wajen farfado da tattalin arzikin da ake ciki. Ai ba rikici bane muke, ana kiran shi da zazzabi, ba fa zazzabi yake ciki ba tattalin arziki. Magana gaskiya shine tattalin arziki ne muke da shi da ya ta'allaka akan gwamnati in ta biya salari mutane su je kasuwa ya motsa shi, shine kada abin da yake motsa shi. Idan ba sat ɗaya bai kudaden gwamnati ake yi, gwamnati ta waiga ta gabata da kuɗi ta ga mai ya faɗi darajarsa ta faɗi a kasuwar duniya sai ta juyo ta ce ai tana cikin rikicin tattalin arziki.
Amma a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da wakilin murar Amurka da ke Kano Malam Ibrahim Mahmud Kwari, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
Kasuna yanda kasami kudinka, kashawu ya kasami kudinka, tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.